Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 25 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Kusan mutane 2000 da basu jawo basu gani ba, sojojin Rasha suka kashe Abuta da Irpin da kuma Mariupol a ƙasar Ukraine. Wasu dan kawai suna magana da yaren Ukraine ko kuma suna da alamun su ƴan ƙasar Ukraine ne. Shugabar ofishin muryar Amurka a gabashin Turai, Mursol Vagondez, ta samu damar isa ta musamman zuwa wurin wata makabarta dake Izum a yankin Kharkiv mai dauke da gawawwaki sama da 400. Yawancin su ma da alamu sun mutu ne da munanan raunuka. Inda aka samu da yawa waɗanda aka kashe da hannayensu a bayansu ɗaure da igiya a wuyansu da karyewar ƙashi da kuma raunukan harbin bindiga. Ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an Ukraine sun yi nuni da wasu sabbin shaidu na laifukan yaƙi a Ukraine. Shugaban wata hukumar bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta wajabta ya ce a ranar Juma'a an aikata laifukan yaƙi da suka haɗa da fyaɗe da azabtarwa da kuma tsare ƙananan yara a yankunan da Rasha ta mamaye a Ukraine. An dakatar da yajin aikin sa'o'i 48 da jami'an kula da zirga-zirgar jiragen sama a yammacin Afirka da tsakiyar Afirka suka yi a cewar kungiyar jami'an. Yajin aikin da aka fara ranar Juma'a ya kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen sama a yankin, ya kuma sa ɗaruruwan fasinjoji suka makale a tashoshin jiragen sama a jiya Asabar. Kungiyar masu kula da zirga-zirgar jiragen sama, USICA, wacce ta kira yajin aikin bazata, ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar ta yanke shawarar dakatar da yajin aikin na kwanaki 10 nan take domin a samu damar tattaunawa. Sanarwar ta ce za a samar da zirga-zirgar jiragen sama a dukkan filayen jiragen sama da filayen jiragen sama da ASACNA ke gudanarwa daga jiya Asabar 24 ga watan Satumba da ƙarfe 12 agogon GMT. Ungiyar ta ce sama da masu kula da zirga-zirgar jiragen sama 700 ne suka shiga yajin aikin domin neman a kyautata yanayin aiki da kuma biyan su albashi. Masu kula da zirga-zirgar jiragen sama na aiki ne ƙarƙashin hukumar kiyaye zirga-zirgar jiragen sama Afirka da Madagascar ASACNA, wata hukumar ƙasashe mai mambobi 18 da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama a wani yanki mai faɗin murabba'in kilomita miliyan 16. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen ƙasar China ya faɗa wa taron Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Asabar cewa sai lokacin da ƙasar China ta sake haɗewa gaba ɗaya za a iya samun zaman lafiya mai ɗorewa a mashigin tekun Taiwan. Wang Yi ya shaida wa taron muhawara na shekara-shekara cewa duk wani shiri na tsoma baki cikin harkokin cikin gidan ƙasar China to lalle ne fuskanci adawa mai ƙarfi daga dukkan Sinawa, kuma duk wani yunkuri na kawo cikas ga sake haɗewar ƙasar China to ya zama tilas ne a ruguje shi da dunkulewar tarihi. An samu tashin hankali tsakanin Beijing da Washington a 'yan watannin nan, yayin da wakilan Majalisar Dokokin Amurka da dama suka zirci Taiwan. Ziyarar da shugaban Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta kai a farkon watan Agusta ta sa wata fusata ta Beijing ta harba makamai masu linzami aƙalla 11 a cikin ruwan da ke kewaye da Taiwan a wani atisayen soji da aka yi kwana guda bayan da ta bar tsibirin. Pelosi ita ce jami'ar Amurka mafi girma ta je tsibirin cikin shekaru 25, kuma China na kallon tafiyar tata a matsayin ƙalubalen da ba za ta amince da shi ba kan ikirarin da ta yi kan Taiwan. Dabban al'ummar Angola ne suka yi gudanar zanga-zangar adawa da zaben da suka ce an gudanar a watan jiya, wanda ya mayar da jam'iyyar MPLA kan garagan mulki.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata ne muka kammala shirin da muka dauko muku daga kasar Kamaru. Kuma kamar yadda muka alkawalta a wannan karan za mu je kasar Ghana ne. Yanzu bari mu miƙa ku ga abokin aiki na Ridwan Abbas wanda zai jagoranci shirin daga kasar Ghana. Ridwan, gare ka.
Shin wannan mako yana a kasar Ghana maganar dadi. A babban birni Accra inda muka hallara anan zauren taro na Osu Castle na manyan mutane a cikin zangonnin mu waɗanda za su gabatar da korafe-korafe su dangane da irin yadda suke jin ana tsangwaman su musamman in ya kai lokacin yin zabe na ƙasa za a yi rajista ko a'a tsofaffin mu in sun tafi asibiti da sun kiri sunansu sai kaga ana musu wasu irin tambayoyi na fitar hankali wasu lokutan mun tafi wurin neman passport sai kaga an mana abubuwa da ke ci mana jike damun ranmu ire-iren waɗannan abubuwa suka kawo za mu yi wannan zaman domin mu gabatar da kokenmu ga jami'in shugaban ƙasa wakilin shugaban ƙasa wanda ke hurɗa tsakanin shugaban ƙasa da 'yan zango kan mu ci gaba da shirin zan miƙa wa babban hannun damansa sallahu halaru kumasi ya gabatar mana da shi babban jami'in namu sa'an nan mu gabatar da sauran manya da ke zaune a high table mu ci gaba da shirin rayallaru bismillah
jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana alhaji halliru kumasi jikan marigayi sarkin zangon kumasi malam sallau ni jika nike gare shi sa'an nan dangane da zuwan nan da kuka yi muna farin ciki kwarai abinda ya kama daga shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da wanda aka dauki nauyin zango duka aka sa hannun shi don mu tattauna dangane da lamarin mu yanda zai fita yanda ya kamata muna fatan muna muku barkan ku zuwa wane ne mai gidan namu wanda yake sai in ce ba shi yayi gayyata ba mu muka yi gayyata abin nufi mu Hausa wanda muke Ghana mu muka yi gayyata dangane da irin abin da ke damun mu don mutum na gurin mu a yau Ben Abdullah Banda an haife shi daga garin Abofuo kwararre ne kwarai dangane da wurin taimakama addinin musulunci na farko tunda muka shigo office wata bakwai kenan don abin da muke yi irin mai kama da irin wannan ne kuma yana gaya mana ba ya yana ofisin nan ne don siyasa ba a'a yana ofisin nan ne don ya taimaki hasatan musulman da ke Ghana saboda komai ya ci gaba in ka zo za ka yi magana da shi game da siyasa sai ce ka tafi can yana son ko baya ofisin ko baya ofisin ko da wani gwamnati zai zo abin da yake yi a wannan ofisin to a ci gaba da yi Ben Abdullah Banda yayi MP daga Ofosu a Kumasi so uku sannan Ben Abdullah Banda mahaddacin Qur'ani ne Ben Abdullah Banda duk rayuwar shi da yake yi a parliament sun yadda da shi har suka ce shi ne zai zama wato chairman na parliament na El Muslim Caucus Ben Abdullah Banda lawyer ne wanda yake shine wanda yake yanzu shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa suka tabbatar da shi suka bashi zango coordinator don ya tafiyar da lamarin zango duka gabaki daya shine ake ce da shi Alhaji Muhammad Ben Abdullah Banda ina je zancen da zan yi kenan zan ba dan uwana kuma ya ci gaba da harkokin
mun soma a hannun damansa muna tare da sarkin albarka Abdulmumuni Bajiga sannan lawyer Adam Ali daga Fadama sannan Ali Saddauna Kadir English Saddaunan Greater Accra gabaki daya shike tsaye zaune kusa da a hannun hagunsa akwai sarkin Kwashima Alhaji Imran Bila Ango, Yakubu Musa Bari, watu GS Fulani Community. Ana Alhaji Redwan Mukhtar Abbas, mimi wakilin Voice of America anan, akwai abokiyar aiki na ita kuma wakili yani Hawa Young Pania tana tare da ni da taimakonta za mu gabatar da shirin kai tsaye ba da wani jinkiri ba za mu shiga shirin gadan gadan amma kan mu fara ainihin ce wani abu ana batun ɗan zango ko Hausawa a Ghana suna da tarihi za mu nemi shugaban namu Saddauna ya kawo mana ɗan takaitaccen tarihi zamantu yayi mana shimfiɗa da shi sa'annan mu ci gaba
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a to bi buya gare mu ba amma koyaushe ana bukatan kuma mu bada tarihi batun Hausawa na ji ana Hausawa anan taron mu a cikin wannan zaure ba Hausawa kawai ne bane akwai Fulani gaskiya Fulani Hausawa wangarawa sun shigo kasan Ghana nan fiye da shekaru 500 to wanda duk yake kasa da yafi shekaru 500 me zaka ce mai baku ta yaya zama baku da Hausa da Fulani da sauran ɗan uwanmu kaman kan da nace sun shigo garin nan fiye da shekaru 500 ma sun zo da su akai wato ciniki ko fataucin bayi shi wannan kuma ya kawo su abinda ya kawo su a kasan Ghana da muke cewa a yanzu nan shine fatauci ya kawo su sannan da aka yi fatauci kuma na bayi sannan aka zo aka yi fatauci kuma na kayan masarufi su goro da sauransu ko aka sauko kasa kuma aka samu zarumai wanda ba su tsoro suka zo suka taimaka ma turawa a lokacin da turawa suka zo nan aka samu kwararru zarumai suka zo suka taimaka ma British aka yi yakin da aka yi a kasan nan su suka taimaka ma British to wani matsayi da aka samu wannan mutane suna kasan nan tun ba san turawa da su zo ba turawan suka zo suka kawo su suka zo suka yi aiki da su a wannan lokaci da na bar ta farnin wato private wato dan dinga shiga cikin English kadan wato citizen da wato aikin kanka kake yi amma aiki na gwamnati da kake yi shine an kawo wannan zarumai aka draftin suka zama soji na fada sannan bayan aka gama fadan kuma suka zama wato ɗan sanda a cikin su ne da yake su ne cibin wannan aikin sojin da aka yi abinda turawa ke fadi cewa kamar instructors horon da ake musu yaren da ake yi shine Hausa domin ba turanci ba ankaranci ba asantanci ba wani Hausa ake yi kwanakin nan ne ban tsama ya kai shekaru 5 ba in ka gaje tashi camp da aka shiga a gaban wannan wuri kaga an zana kullun shiri me ma'anan wannan taken wannan tashi abinga tashi barracks kenan an ce kullun shiri wani yare ne ever ready kenan kowani soja kuma aiki in yace ba ever ready a buga wuta haka kuma banda wannan kuma ka zo gurin ɗan sanda kuma instruction da ake ba su kenan ba zan kai kuma saboda ba lokaci a lokacin da nan crossroad otu crossroad ne da ake neman wato independence da aka soma loot daga fashi daga gari saboda gari ya yi zafi kaya sun yi tsada an fito yakin duniya ta biyu da aka dawo shi ya cause looting da Accra shi kuma abin ga retired soldiers da suka yi aiki shi suka march suka ce a'a su kan da lamarin da cikin kayyayin da suka samu kansu da ba kulawa da su shi sa suka ce bari su zo wajen gauna da nan ne sitting gauna inda gauna yake kenan kasin ga da muke sun kai nan shi aka tare su shi superintendent Emery shi ke tare da polisan da suke shi yana instructing su su shoot wannan military men shi ce su halba su da yake instructions da ake yi ko kai fantini kai ashantini kowa suna jin Hausa da yace su shoot sai suka ce ka ku halba sama gaskiya kuma sai suka halba sama so uku shoots su wanda suka zo suka ce musu ka ku halba sama sai suka target sama shi ya cire side arm shi shi ya halbi su sergeant Ajiti so wannan zancin nan da nake bayarwa before independence wato wannan ne share fagin da yasa aka yi irin rigingimun da aka yi aka kashe sergeant Ajiti nan usu crossroad din kake nan shi sa muke cewa kaman Hausa da sauran ɗan wayin mu Fulani Wangarawa da wanda duk suka fito a yammacin Africa suka zo nan fiye da shekaru 200 ko 500 kan a samu independent ya za a ce musu baki ne shi sa nan dan tsaya da wato wannan tarihi da nake da shi amma in ya kai ba da jawabin irin abinda Turawa ke cewa ka experience ni na experience ya ana sun experience gabana kuma na ga wayan su in na ce na experience in lokaci ya kai ni kuma zan yi magana kuma mutane mu ne ba sani ba cewa inda aka haife ka shine inda ka fito in ka je cika takarda neman passport driver's license ko hospital sha tambika ina ka haife ka in ka ce ni dan Lagos ne ko ni dan Zangon Kadiri ne ni dan Sabon Zango ne ni dan Dakuma ne a she su tiya Accra ina Accra she ka ce min sunanka Aiti sunan Ankara wadi in ba haka ba ka ce ka fito Accra to ƙarya kake yanzu za ku so mu bugawa in kuma kai kuma baka da lokaci kuma baka da ƙarfi doshe ka saki wannan zance ba yau aka soma ba da farko da zan soma experience wannan abu daga Kwalebu ya fi shekaru 30 na ji Kwalebu ba kaina bane amma ina tare da wani dan takuradi secondary zangon secondary ya fito ni amin takaduna shi takaddun da za a mai shi suka hana wanda ke wurin ba an kara ce shi ta ce a'a an ba mu wayansu sunannaki wata kila saboda sunana Kadri English shi sa suna garin kamar a'a ba za a taba ni ba amma da ya kira da yake beji an karanci sun ana shi shi da na shigo nake magana da su ka ce an ba mu an gaya muna irin mutanen da ya kamata mu excuse su ɗaya kenan na biyu yanku ta je in fact ta je tana aiki cikin zungu ya sunan shi horrible officin ku da ke fund da ke abilinkin JDF ya ta je tana aiki da kwana biyu da suwa ka budi shi ta samu wani cece kuce da wani ban son ce ga cece kuce da wani wanda yake gani dan kasa ya ce a ke kice ke Bahausa ne ya zaki zo kina aiki nan sai ce mai kaman baka ga zango bane me kai kake zuwa me yasa kake aiki nan saboda mu aka kafa won kaga irin horon da na mata irin challenging da ta bashi inda ya back off kenan na uku ta je passport officer ta renew passport ta shi aka tambaye ta tace ina ka haife ki zango kadir aka haife ni cikin wododi ojo ah ke dai in ka ce haka ya kawo wani confusion amma ce kin fito north tace ah ya zan ce north ban fito north ba inda aka haife ni kenan na gaya ma ita ta kwalu na immediately tace ga irin abin gan cece kuce da ta samu mai shi shi ke directing ta kuma banda ita wanda ta giya yanku da take giya haka mutane suke wuri akwai mutane passport office da shi su ce ma kaman ka ce ka fito north in ba ka ce ka fito north ba zai kawo ma it will be difficult a process ma passport unka amma in ka kiya in ka ce eh kai to wurin zai yare na north kai kuma you will be found wanting ba kai kai yaren sha a kama ka to amma in ka stand your ground ka gwada inda ka fito kai dan zango ne ga inda ka na cewa kaman in gi zangon kadiri ne shin ce odududu na fito in gwada inda nake
da wa'annan bayanai na ɗaya cikin shugabanni Alisa Dauna za mu dakata a yau sai Allah ya kai mu lafiya makon gobe za mu dora
a madadin Muktar Ridwan Abbas da abokiyar aikinmu da ta taimaka masa Hawa Young Paniya da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Jama'a masu sauraron mu, barkamu da saduwa a wannan shiri na Rayuwar Birni. Yau muna tare ne da wani malami haka mai aikin gadi. A ko zaka gabatar da kanka?
Ni ne mai suna Ayuba Fry daga Niger State, daga local government Gurara. Local government
Gurara garin nan na wuta din nan, ko akwai babban dam din nan?
A gasosai gaskiya muna da ruwa sosai na wuta wanda ke kawo wuta a jihar Niger.
Ganin cewa gashi yanzu ka zo nan garin Abuja kana aikin security, wato kaman gadi kenan tsaro, ko menene baka sha'awa da ka zo ka fara wannan sana'a?
Actually abun da ya sa in ka duba a jihar Niger, rashin aiki gaskiya masala ne ga garinmu masu youth. Ta kuma mu yi aduwa mun gani a cikin Abuja, in ka yi yayi aiki din da nazari da kuma kwanciyar hankali, za ka iya samu wajen fitar da kai.
Shi wannan aiki na gadi daga can gida Gurara aikin da kake yi kenan?
Gaskiya ba aikin da dama nake yi kenan ba. A farko ni na yi NC Niger State College of Education na gama, kuma ina da certificate na. To dama ina koyarwa ne a makaranta na jami'a na private school, amma ba sa biyawa yadda ya kamata. Wani wata kuma ana rike mana bashi, sai dai na zana duba naya a na sadu da abokina, ya ce min akwai wani iri security da ake yi nan, ana dan biyawa in wata ya kare. Sai na ce to na samu ni ma bari jan gwada.
Amma baka ganin cewa gashi harka taka mataki na ilimin karatun boko, harka yi NCE, me yasa a can baka ganin cewa da zaka samu wani aiki wanda yafi wannan?
To inda na fada farko a jihar Niger, gaskiya masaloli na aiki da yayi suna nan da yawa. In ba ka da na gaba, duk da takadanka ba za ka samu wanda zai ma taimako ba. Abun da ya sa kenan masalan jihar Niger kenan yanzu haka.
To ka dubi cewa kaga kai da malami ne fa na makaranta, kana koyar da dalibai, kana da dalibai. Yanzu gashi anan ka zo Abuja kana aikin gadi. Kaman ya kake ji ne da wannan canjin rayuwa haka?
Gaskiya dai abun da ba soke, amma dai kai san komin ka sa rai da kuma da addu'a, kana nima nufin Allah, ba abun da Allah baya yi yayuwa.
To amma yanzu da kake wannan aiki na gadi, kaman a wata kana samun kaman nawa?
Gaskiya dai anan a wata ina samun abun da dai ya kai 15,000 a wata.
Kaman da kake can gida kuma kake koyarwa a waccan makaranta da kace kana koyarwa, kaman nawa ake biyan ka a wata?
A wata can suna bani 9,000 ne da 500, amma kuma a wata zai kare, ba za su bani ba.
To amma ka duba fa rayuwa a Abuja tana da tsada, baka ganin wancan 9,000 da kake samu a can zaka fi iya yin tattalin sa kai wasu abubuwa a can? Nan in ka duba fa rayuwa tana da tsada, ko me zaka ce?
Lale dai haka ne, amma abun da ya bamu shawayin aiki a Abuja shine baka sani ba, kila wata rana zaka iya hadu da wanda zai yi ma taimako. Amma an kasi a can a jihar naka, duk wanda suna na wajen suna tunanin da su sun waye ka, so tunanin su inne zai zaka yi rayu.
Kana wannan aikin kuma kana ta kokarin, kana neman aikin gwamnati kenan?
Da yardan Allah, abun da ina yin kokari kuma ina yin kenan. Na sadi da wasu ce masu ga abin da ilimin nan da nina yi, ko dai inda zai yi min taimako a wani waje, to gane nan abin da nina kokari na yi kenan. Duk din na yin gadi da amma na kokari na yi submitting su takaduna a wajen da naji wai akwai wasu aiki.
Yanzu ka yi shekara nawa a wannan garin na Abuja kana wannan sana'a?
Actually shekara na 2 kenan. a nan gari na Abuja ina yi wannan gadi.
Amma ka dubi fa Abuja wani birni ne mai tsadar rayuwa, za ka kalli kudin haya yana da tsada. Kana aina kake zama ne, kana haya ne?
A gaskiya lalle gam aikin mu muna yi shi mako daya, dan kuma mako daya mu je mu huta. Amma mako daya din nan ina koma gurara, that is jar ninja. In tsaya aikin da zan yi aikin ma dan kadan kadan in yi, mako kuma ya cika sai dawo kuma.
Kusan kowane sati dai kana komawa gida kenan?
Haka ne.
Yaya batun iyali, kana da mata ne da yaya?
Lalle dai ban da mata yanzu haka, amma ina da iyaye. Aikin su kuma kamar yana wuya na ne. Wani lokaci ne ina ce da su da me karfin su yanzu ya rugu.
Allah ya taimaka sosai, ina maka fatan alheri.
Amin amin. Nagode.
To nagode ni ma.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasara wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Dan magaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta.
Shan shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.